الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سادوة وانا مسلاتي ميتارا البركة مسلاتي أبي هريرة وانا جلينا أبليت وانا رانا Alhamis, wacce ce daidai da ranar 8 ga watan Zulfada, jira 1445, wanda ya daidai da ranar 16 ga watan 5/2024 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na waiwaye adan tafiya, wanda muke karatu a cikin littattafai na aqida a ranar Alhamis da kuma littattafan fiqhu a ranar Litinin. Yau Alhamis muna karatu a cikin ƙananan littattafai na aqida. Wanda littafin da muke karatu a halin yanzu shi da littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad wallafar Al-Sheikh Ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 15 a cikin jerin darussan mu na wannan littafi a darasin mu da ya gabata mun shiga wani fasali faslun fil Qur'an al-Karim fasali da yake magana akan alqur'ani mai karamci mai daraja wanda malam ya bude shi da bayani akan cewa wa min kalamillahi ta'ala alqur'anu al'azim yana daga cikin maganan Allah ta'ala akwai alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma wa huwa kitabullahi mubin da shi littafin Allah ne mabayyani mai bayyana abubuwa fillah wa habluhul matin igiyar sa ne wanda take mai karfi وصراطه المستقيم كما تفرق سنة ونديك المككة وتنزيل رب العالمين كما سوكر واني نؤبن ججن حالتو نزل به الروح الأمين وند ملائكة النم روح النم أمن تتشي ونشين ملائكة جبريل يسوك دشي نشين يسوك دشي على قلبك أكن زوتي يركا هو على قلب سيد المرسلين أكن زوتي يرشو قبل من زني بلسان عربي مبين ده حرش بلاربي وانديك مبيني منظر غير مخلوق يتي سوككيني دقى الله باحا لتابني منه بدأ وإليه يعود دقى قريش يفاركم ذو قريش زي كومة وهو سور محكمات وشيء القرآن من سوروريني محكمات وابنه واندأك إنجان تاسو sannan kuma suna daukar muhtamat a matsayin wanda wato ma'anansu take a bayyane wa ayatun bayyinatun kuma ayoyi ne bayyanannu wa hurufun wa kalimat kuma harufa ne da kalmomi man qara'ahu duk wanda ya karanta shi fa arabahu ya kyautata karatunsa falahu bi kulli harfin ashru hasanatin to yana da lada goma ga kowane harfi da ya karanta lahu awwalun wa akhirun alqur'ani yana da farko kuma yana da karshe farkon sa fatiha karshen sa suratul nas wa ajza'un wa ab'at wa banna wa haka ne wa ab'at yana da juzu'uka kuma yana da sashi wato yana da juzu'uka yana da uzufi kuma yana da juzu'i matluwan bil alsina abun karantawa ne da harasa mahfuzun fi sudur sannan abun har da cewa ne a cikin kiraza masmu'un bil adhan abun ji ne da kunnuwa wato ana jin sa da kunnuwa maktubun fil masahifi kuma abun rubutawa ne a cikin takardu a rubuce yake a cikin takardu fihi muhkamun wa mutashabihun yana da ayoyi waɗanda suke muhkamai sannan kuma yana da ayoyi waɗanda suke mutashabihai to anan muka tsaya a daidai wannan gabar da yake fihi muhkamun wa mutashabihun Al-Qur'ani a cikin sa akwai ayoyi wanda suke muhkam, akwai kuma ayoyi wanda suke mutashabih. Shi Al-Qur'ani ana masa itlaqi muhkam gaba ɗayan sa, a ce dukkanin sa muhkam ne, kamar da muka faɗa a darasin da ya gabata. Kuma ana masa itlaqi akan cewa dukkanin sa mutashabih ne. Sannan ana itlaqin cewa wani itlaqin wani sashin sa, wani itlaqi akan wani sashin sa a ce masa muhkam, wani sashin sa kuma a ce masa mutashabih. Kowane kaso yana da ma'anar sa keɓantacciya wanda mun yi bayanin ta a darasin da ya gabata. Yace wa nasikhun wa mansukh. Sannan Al-Qur'ani yana da nasikh, yana da mansukh. Bana yana da wasu ayoyi da suka shafe wasu ayoyi, akwai kuma wasu ayoyin da aka shafe. Nasikh ismul fa'il ne, mansukh ismul maf'ul ne. Nasikh shine wanda ya shafe, mansukh shine wanda aka shafe. To wannan raddi ne akan waɗanda suke inkarin nasikh. Akwai waɗanda suke inkarin nasikh kamar Yahudawa. Yahudawa ba su yarda da nasikh ba. Lokacin da muka zo tafsirin ayan Qur'ani da Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha wa nusiha, karatun mu na suratul baqara mun yi bayani akan inkarin Yahudawa game da nasikh, har ma suka faɗi wasu shubuhohi kenan. Allah bai san abu kaza zai faru ba, sai da daga baya ne ya gano ya ci gyaran kansa ko ya ne, da an ce Allah ya shafe wani hukunci ya canza shi da wani. To dan me za a faɗi haka? Sai su kawo shubuhar cewa kenan Allah bai san hukuncin bai yi ba, kenan sai daga baya sannan ya gano hukuncin bai dace ba, shi yasa ya canza shi. To ba haka bane. Yahudawa da waɗanda suka bi su akan wannan shubha ta inkarin nasikh, suna cewa a cikin maganar Allah babu nasikhun babu mansukh. Ba a cewa maganar Allah wata ta shafe wata, suna inkarin wannan. Amma mu a wajen musulmi, kuma a wajen ahlus sunna wanda suke kan aqida ingantacciya, mun yadda akwai nasikh wal mansukh a cikin Al-Qur'ani. Kuma wannan nasikh din yana faruwa ne saboda hikimar Allah, saboda wata hikima ta Ubangiji, ba wai wani abu ne da zai a nuna suka ga Ubangiji ba dan ya shafe wani hukunci ya canza shi da wani. Babu muhalli na suka ga wannan, hikima ce ta Ubangiji, sai dai a yabi Allah akan wannan. Sai dai a yabi Allah subhanahu wataala akan wannan, domin Allah subhanahu wataala yana shar'anta wani abu a wani lokaci saboda maslahar bayi da ta dace da wannan lokacin. Sannan daga baya sai halin bayin ya canza. Idan halinsu ya canza, to sai ya zama bukatuwarsu zuwa ga wannan abin da Allah ya shar'anta, ko wannan hukuncin, bukatuwarsu zuwa ga wannan abin ya ƙare. Dama an shar'anta wannan abin ne saboda wata maslaharsu wacce ta dace da wani lokaci da suke ciki. To daga baya sai a samu halinsu ya canza, sai zama yanzu ba su da bukatar wannan. To sai Allah ya shafe wannan hukuncin bisa ga abin da ya gabata na iliminsa, sai ya shafe wannan hukuncin, sai ya zo da wani hukunci sabo. A lokacin shar'antawa Ubangiji ya ta yin wannan saboda wato muminai lokacin da suka karɓi musulunci sun karɓe shi, to akwai wasu abubuwa da suka saba da su sosai wanda barinsu zai yi musu tsanani a rayuwa. To sai a yi ta bi a hankali wajen shar'antawa, ta a yi kawo wannan, daga baya sai a canza a kawo wannan, duba da canjin halinsu. Idan ahwal ɗinsu suka canza, wannan sai ya janyo sai a canza hukuncin, ko a ƙara masa tsanani ko a yi masa sassauci. Da haka shi nasikh a wajen malaman usul, in aka ce an-nasikh shine raf'u hukmin thabitin bidalilin bi hukmin akhar bidalilin mutarafin anhu. In aka ce nasikh shine ɗauke wani hukunci da ya tabbata da dalili amma ya gurbinsa da wani hukunci shi ma da ya tabbata da wani dalili na daban amma wanda ya biyo bayan dalilin farko ko yaushe nasikh shi ke biyo bayan mansukh sai an bibi tarihi an tabbatar da cewa wannan dalilin shi ya sauko daga baya to wanda ya zo daga baya shi yake shafi wanda ya gabata to annasikh wal mansukh abin da ya tabbata a qur'ani da yana faruwa ne da rahmar ubangiji da jin kansa da lukufinsa game da bayansa da kuma kyautatawarsa a gare su da shar'anta musu wani abu da ya dace da su a wani lokaci idan kuma wannan lokaci ya zo ya wuce kuma sai a canza musu da wani abu da ya dace shi ya samu aka ci gaba da aiko annabawa saboda idan halayyar mutane suka canza sai a aiko wani annabi da zai zo da wata sabuwar shari'a wacce ta bambanta da shari'o'in da suka gabata to haka a shari'anmu aka yi ta yin wannan har zuwa lokacin da shari'a ta kammala addini ya kammala to daga nan ko ba wani abu da za a ƙara shafewa duk wani abu da aka hukunta aka zartar to abu ne wanda zai dace da kowane zamani da kuma dace da kowane lokaci gane wannan shi yasa a Qur'ani akwai nasku misalin ayoyi da suke an samu nasku wannan mansukh a cikin su akwai fadin Allah ta'ala والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وانا سورة البقرة آية 240 الله يشدو وانا سكموت دقا تكنكو يتسوكم وانا سكموت دقا تكنكو سكبر ما تن أوري سيو وسيتي جل أبنى أقول وسيتي جسو ما تاين ناسو تيو أتيد دسو أباس أبوبا نبكا تنسو su ci gaba da zama a gidan mijin ilal hauli har zuwa shekara daya ghayr ikhraj ba tare da an fitar da su ba sai zama idda a farkon musulunci shekara daya ne mace mijin ta yi rasu sai ta yi shekara daya a gidansa tana idda to wannan sai ya nuna iddar mutuwa a farkon musulunci akan yi ta ne shekara guda daya cikakkiya to daga baya sai aka shafe wannan hukuncin sai aka zo da fadin Allah ta'ala walazina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wadanda suka mutu daga cikin ku kuma suka bar mata to su zauna ga kawunan su tsawon wata hudu da kwana goma suratul baqara aya ta 234 to sai aka share hukuncin idda ta shekara daya aka mai gurbin wannan hukuncin da idda ta wata hudu da kwana goma wanda shi ake cewa nasikhun wa mansukh a cikin alqur'ani shi yasa Allah ya ce man nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mislaha duk abin da muka shafe na wata aya aw nusiha ko kuma muka mantar da ita to na'ti bi khairin minha to za mu zo da wacce tafi ta alkhairi aw mislaha ko kuma kwatankwacinta alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa Allah masani ne game da dukkanin komai ba baqara aya ta 106 haka Allah yana shafi abin da yaso na maganarsa da hukuncansa da shar'antawarsa saboda maslahar bayansa da kuma buƙatuwarsa zuwa ga wannan haka shi Allah ko yaushe yakan shar'anta hukuncin da ya dace da waɗanda aka shar'anta wa hukuncin yakan shar'anta hukuncin da ya dace da al'ummar wannan zamanin to idan buƙatuwarsu zuwa ga wannan hukuncin ya zo ƙarshe sai Allah ya musanya musu da wani shari'a ko wani hukunci na daban wanda ya dace da buƙatar mutane ta wannan lokacin don haka nasku a Qur'ani abu ne tabbatacce kamar yadda ya faru a al-Qibla lokacin da suka dawo Madina sai aka juya al-Qibla su suka koma suna kallon Baitul Maqdis daga baya sai aka shafe wannan hukuncin aka dawo da su zuwa ga Ka'aba al-Musharrafa suka dawo suna kallon Ka'aba kaga wannan nasikh wal mansukh nasikh ne wal mansukh hukuncin da a kalli Baitul Maqdis sai aka shafe wannan hukuncin sai aka canza shi da me da kallon Ka'aba wannan yana daga cikin dalilin da yasa Yahudawa suka yi inkarin nasikh to ba su yarda da nasikh ba saboda su musanta wannan abin da ya faru ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها تنكافهم كنتم يتبكى الله يتي بسنقوا ويوفجي ما يجي يد سودة قال كل من دسك كسن شيئا كانت تكاغوا أنهم أنصابوا نسكوا أنا كما أتيهن على القرآن kenan anan malam da yake minhu nasikhun wa mansukh a cikin daga alqur'ani akwai nasikh akwai mansukh ba wanda zai yi inkarin nasku a cikin alqur'ani ko kuma yayi inkarin hukunce-hukunce da Allah yake shar'antawa yayi inkarin wannan hukunce-hukuncen sai wanda yake batacce duk wanda kaga yana inkarin nasku bai yadda da nasku a alqur'ani ba to yana kan gurbatacciyar aqida ne kowane ne da zaran ka ji ya ce babu nasu a Qur'ani ko babu nasu a shari'a to kawai ka maka shi cikin ahlul dalal Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi yasa nan yace a da yake cewa fihi muhkamun wa mutashabihun wa nasikhun wa mansukhun wa khassun wa am sannan a cikin alqur'ani akwai khas akwai am alqur'ani ya zo da kebantaccen hukunci da kuma gamamman hukunci am shine al-lafz ash-shamil li kulli al-afrad shine lafazin da ya tattare dukkanin daidaikun sa dukkanin daidaiku khas kuma shine al-lafz al-khas bi ta'ifa lafazin da yake bance wata ta'ifa banda sauran misalin wannan fadin Allah innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر سيتي إن الإنسان لفي خسر وأنا لفظ لفظين عام ديكم شدكا متاني إن الإنسان لفي خسر ياكم شدكا يا أدم أما ديتي إلا الذين آمنوا تغنى خاص لي من ذلك وأنا شيني خاص شيسا ما ليتي أتيتي القرآن أقول خاص أقول عام am shine gamamman hukunci ko lafazin da zai game kowa game daidaikun sa gaba daya khas kuma shine wanda zai ke banci wasu daga cikin su ba duka ba domin su al-mukhassasat din anwa'i ne kamar da malamai suka cewa ababen da ake to ake ke bancewa nau'i nau'i ne akwai mukhassasat muttasila akwai mukhassasat munfasila kamar da wannan sananne ne a cikin littafai na usul sannan ko bisa abin nan a kaida ta usul al-am al-am yukmalu ala al-khas idan am yazo khas yazo to akan tsora am din akan khas haka kuma akwai hamlul mutlaq ala al-muqayyad wannan wasu abubuwa ne sananne mutu ya koma karatun mu na usulul fiqh wanda muka kare karatun sa littafin al-usul min ilmi al-usul mun zo kan wannan gabar mun yi bayani akan wannan daka a cikin alqur'ani akwai am akwai khas akwai lafuzza da suke zuwa da wanda suke gamammu akwai kuma kebantattun lafuzza kamar muka bada misali innal insana lafi khusr kaga wanda ya kunshi dukkan ɗan adam kuma aka ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wanda sai zama khas ya kebanci sai Allah ya kebance waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kirki suke wujunan su wasiya da gaskiya suke wujunan su wasiya da hakuri wannan su ba sa daga cikin waɗanda suka yi asara wannan shine khas kin ida tafsisi wa amrun wa nahyun sannan a cikin alqur'ani akwai umurni akwai hali akwai umurni akwai hali shi al'amru ma'anansa talabul fi'li a neme ka da ka aikata wani aiki misali da Allah ya ce wa qimu salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku bayar da zakka kaga nan an neme ka da kai sallah an neme ka kuma da ka bayar da zakka shi kuma annahyi shine talabul kaffi neman kamewa daga barin wani abu wal Allah ya ce kamar fara Allah wala taqrabu zina kada ku kusanci zina wannan hani ne suratul isra'i aya ta 32 to kaga wannan hani ne game da zina kuma hani ne game da abinda zai kusantar da kai zuwa ga ita shi yasa ce wala taqrab kar ku kusance ta ma'ana kar ku aikata ta kuma kar ku aikata abinda zai kusantar da ku zuwa ga ita duk abinda yake wasila ne zuwa gare ta shi ma haramun ne kamar kallo kamar bayyana al-aura a waje irin mata masu fita su bayyana tsareci irin kebancewa da mace ajnabiya a wani gurin da ba kowa irin mace ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba duk wannan wasa'il ne na zina shi yasa aka haramta su abubuwa ne da suke bayuwa zuwa ga aikace zina to shari'a sai ta hana wa'annan abubuwa gaba daya a ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina Allah bai ce wala taznu ba kar ku yi zina sai ta wala taqrabu la taqrabu zina sai ya zama an hana aikata zinan da kuma sabubanta gaba daya daga wannan shine mafi kai makura a wajen hani shine mafi kai makura a wajen hani kuma Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakaninku ta hanyar banna a Baqara aya ta 188 kaga shi ma wannan hani ne ma'ana kada sashin ku ya ci dukiyar sashi ba bisa haƙƙi ba ba bisa haƙƙi shar'antacce ba kuma ba tare da izinin mai dukiyar ba Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum illa an takuna tijaratan an taradin minkum a suratul nisa sai fa idan ta kasance kasuwanci ne wanda kuka kulla bisa yarjejeniya a tsakanin to kaga ka yarda na yarda daban kasuwanci na yarjejeniya ne to sai na baka abu na baka riba wannan ribar aga halal ce a gare ka zuwa ga ganin wannan na dangin umarni da hani wanda suka zo a cikin alqur'ani alqur'ani ya zo da umarni da dukkanin alkhairi kuma ya zo da hani game da dukkanin sharri sai samala yace wa amrun wa nahyun a cikin sa akwai umarni akwai hani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ce banna ba ta zuwa masa shi alqur'ani ta gabansa ko ta bayansa zaka tanzilun saukarwa ne min hakimin daga wajen gwani wani irin gwani hamidun wanda yake abin yabo anan a farkon ayoyin Allah ta'ala cewa innal ladina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz innal ladina kafaru bizzikri lalle wa'annan da suka kafirce game da alqur'ani lamma ja'ahum ayayin da yazo musu wa innahu lakitabun aziz kuma lalle shi tabbas littafi ne aziz ay mani mani'ul janib wanda ba wanda isa ya taba shi la ahada yasilu ila taghyirihi la ahada yasilu ilayhi bi taghyir ba wani da ya isa ya dauko alqur'ani ya canza shi shi yasa aka kira shi aziz mani'ul janib ko ka dauko shi ba za ka iya canza shi ba ko ka canza za a tura maka asiri asirinka zai tonu haka Allah ya ce la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi da haka kafin zuwan alqur'ani ba a samu wani abu da ya ƙaryata shi kafin ya zo sannan bayan zuwan shi ba a samu wani abu da ya zo ya ƙaryata shi bayan zuwansa ba wani abu da ya zo ya ƙaryata shi bayan zuwan alqur'ani ya ce ma'ana in aka ci ƙaryata ba ƙaryata ta fatar baki ba ka ƙaryata shi tare da hujjar da take nuna eh haka ne Qur'anin ƙarya ne ko ka faɗa za a gane a kai ne maƙaryacin ba Qur'ani za ka iya zuwa ka ƙaryata shi daga baya ka ce alƙur'ani ba gaskiya ba ne ka za ka amma kana faɗa mai hujjarka kada faɗa ba hujjojin za a gane kai ne maƙaryaci abin ba ka isa ka zo da wata hujja gamsasshiya da za ta nuna cewa alƙur'anin nan ƙarya ne ba ka isa ba za ka tanzilun ne min hakimin hamid saukarwa ne daga wato hakim gwani wanda yake abin yabo daga alqur'ani saukakke ne ba halitta bane yace wa qawluhu ta'ala da kuma fadin sa ta'ala kullu in ijtama'atil insu wal jinni ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mislihi wa law kana ba'dahu li ba'din dhahira yace kace da a ce mutane da aljanu za su haɗe gulbe su taru ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan wai su zo da misalin irin wannan alqur'ani su hada gwiwa su hada kai dan su zo da misalin irin wannan alqur'ani Allah ce la ya'tu bi mislihi ba za su zo da misalin sa ba walau kana ba'dahu li ba'din zahira ko da ko sashin su ya kasance mataimaki ga sashi suratul isra'i aya ta 88 wannan ya faru ne a lokacin da Allah ya saukar da Alkur'ani makiya da kafirai sai suka yi ta maganganu akan Alkur'ani saboda ya zo da abin da ya saba wa san zuciyarsu sai suka fara maganganu suka fara wato tuhumar Alkur'ani da tuhumce iri-iri wasu su suka ce wannan Alkur'ani kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko da annabi ya je ya rubuto su mana labarai ne na al'ummomin da suka shuɗe wanda annabi Muhammad SAW ya je ya rubuto ya zo yana karanta wa mutane yana cewa Alkur'ani ne daga Allah zaka suka ce ba Allah ya saukar da shi ba kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko tsaryace-tsaryace ne da hikayoyi irin na mutanen farko wasu kuma suka ce Alkur'anin waƙa ne wasu kuma suka ce sihiri ne wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza wasu daga cikinsu cewa manzon Allah suka yi wani daga cikinsu cewa manzon Allah ya inda na ga dama da na saukar da irinsa a inda ya ga dama ni ma sai in saukar da irin wannan Alkur'anin da ka zo da shi ni ma sai in zo da irin shi da aka suka ce Alkur'ani ba daga Allah yake ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi daga kan kansa ko kuma ya je ya rubuto daga wani waje suka sifata Alkur'ani da wa'annan sifofi da muka ambata wani guri Allah ya bamu labari suna cewa in hadha illa qaulul bashar wannan ba komai bane face maganar mutum kawai maganar mutum ne suratul muddassir aya ta 25 mana magana ce ta manzon Allah abinda suke nufi kenan a wani gurin suratul furqan suka ce in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun suka ce wannan bai zama ba face kiran ƙarya ne da ya kirkire shi wasu mutane na daban suka taimake shi a kansa Allah ya ce faqad ja'u dhulman wa zuwa haƙiƙa sun zo da zalunci da kuma kiran ƙarya wa qalu asatirul awwalin kuma suka ce wai ta tsunoyi ne na mutanen farko ittatabaha da ya rubuto su fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wanda ake masa imla'i ake masa shibtar su safe da yamma to kaga anan sun kalubalanci alqur'ani cewa ba maganan Allah bane maganan manzon Allah ne ko sihiri ko tasiri mutanen farko ko wani abu irin wannan to sai Allah ya kalubalance su shin matakar kuna cewa wannan alqur'ani daga manzon Allah yake kuna cewa maganar mutum ne kuma manzon Allah mutum ne kamar ku haka maganar sa ne ba maganan Allah ba alhali kuma wannan alqur'anin gashi in kuka dauka kuka duba za ku ga an samar da shi ne daga harufa da kalmomi da ayoyi kuma an samar da shi ne da yaran ku wanda kuke tattaunawa da shi to matukar kuna cewa wannan alqur'anin maganar mutum ne sannan kuma ku ba da kuke maganar ai kuma mutane ne bal ku ne mafi fasahar mutane a lokacin ku to ku zo da misalin irin wannan alqur'ani sai Allah ya kalubalance su cewa su kawo misalin irinsa kuma suka kasa kawowa wanda in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kace da a ce mutane da aljanu za su taru akan su zo da irin wannan da misalin irin wannan alqur'ani ba za su zo da kwatankwacin sa ba ko da ko sashin su ya zanto mataimaki ga sashi to wannan ayar ta sauka ne ga manzon Allah yana makka tun yana makka kafin a yi hijira a koma madina kafin musulunci yayi karfi kafin a kawwana daula a tabbatar da daula na musulunci wannan ayar ta sauka tare da haka aka kalubalance su da wannan tahaddun tare da tsananin adawar da suke da ita game da musulunci in kun isa ashe inda sun isa da sun kawo kuma abin da suke nema shine hanyar da za su karanta Qur'ani ashe inda suna iya kawo da sun kawo tun wannan lokacin amma suka kasa sannan sai Allah ya kalubalance su to ko da sura 10 ne ma kawai su kawo inda za su iya kawo Qur'anin gaba ɗaya ba su kawo sura 10 hadu yaquluna iftarahu qul fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah ko suna cewa shi ya kirkire shi kun to kace da su fatu bi ashri suwarin mislihi ku zo da surori guda 10 kwatankwacin sa muftarayatin kirkirarru wad'u man istata'tum min dunillah ku kira duk wanda kuka samu iko kuma bayan Allah su taimaka muku imma aljanni ne ku kira su imma ɗan adam ne ku kira su domin su taimake ku ku kawo surori guda 10 ko tankacin alqur'ani suka kasa kawowa da suka kasa kuma sai aka kalubalance su su kawo sura guda 1 kawai ma ya wadatar guda 1 ma su kawo mafi gajarci kamar sura inna a'tainakal kawthar su kawo sura kamar suratul kawthar ko gajeriyar sura kamar suratul nasr aka kalubalance su su zo da misalin irin wannan kankaniyar sura ko da sura ce mai aya 3 su zo da ita wanda tayi kama da alqur'ani suka tasa Allah ce in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin idan kun kasance a cikin kokonto daga abinda muka saukar wa bawanmu to ku zo da wata sura guda daya daga kwatankwacin sa shi alqur'ani wad'u shuhada'akum sannan ku kirayi masu muku shaida wanda za su muku shaida akan abinda kuka zo da shi yayi daidai da alqur'ani min dunillahi kuma bayan Allah ko abokan tarayya wanda za su taimake ku kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya mana ku ne nake muku duk wanda kuka ga dama an ba ku dama ku je ku nemi wanda zai muku shaida akan cewa wannan surar da kuka zo da ita irin alqur'ani ce amma suka tasa to a lokacin ne ya bayyana ya kuma tabbata cewa alqur'ani maganar Allah ne alqur'ani maganar Allah ne domin inda maganar dan adam ne to da sun sabu iko su zo da irinsa musamman a wancan lokaci da sun samu damar su zo da irinsa amma suka tasa zuwa da kwatankwacin alqur'ani to wannan sai ya nuna mana cewa a cikin alqur'ani babu koda kalma ɗaya wadda take maganar dan adam duk abin da yake cikin alqur'ani maganar Allah ne sannan kuma wani yana tabbatar da cewa wannan alqur'anin aya ce mai girma mu'jiza ce mai girma daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu'jiza ce dawwamamma har ƙarshen alkiyama har zuwa ƙarshen duniya mu'jiza ce za ta dawwama wanda kuma ba wanda ya sai kawo irin sa har tashin kiyama ba wanda isa dan karka yi tsammanin wannan tahaddin wai yaran nan ba za a kora mana su ba me suke yi nan wurin yaran nan kora mana su kaba farkon tsammanin cewa tahaddin iya zamanin manzon Allah ne ya tsaya har yanzu wannan kalubalen yana nan kai ma da kake ganin kai baka yarda ba kake jin shakka a ranka cewa qur'anin nan ba maganar Allah bane kake jin kokonto in ka isa kawo tahaddin har yanzu yana nan in ka isa kawo irinsa har yanzu tahaddin yana nan har zuwa tashin kiyama kuma ba wanda ya sai kawo ba wanda zai isa kawo irinsa da Allah ta'ala ce yi fa'atu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu wannan ana baka labarin akan abin da zai zo nan gaba ne har tashin alkiyama idan har muku aikata ba to ba za ku taba iya aikatawa ba tahaddi ne wanda yake wangaje har yanzu wa lam taf'alu ba za ku taba iya aikatawa ba ma'ana ku zo da alqur'ani ko ku zo da sura ko da guda ɗaya ce wanda take kama da alqur'ani laka fattaku nar lati wuquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kudu tsoron wuta wanda makamashinta yine mutane da duwar watsu wace an yi tarin ta ga kafirai dan haka alqur'ani yana nan tsaye da tahaddin sa da duniya baki daya dan adam baki dayan su kai aljanun su da mutanen su qur'ani har yanzu yana nan tsaye da wannan tahaddin in akwai wanda ya isa ya zo da irin sai kawo ko kuma ya kawo mafi gadarcin sura irin ta alqur'ani ya kawo to kaga wannan dalili ne a bayyane akan cewa alqur'ani tanzim ne min hakimin hamid daga wani irin gwani wanda yake abin godiya kuma maganar Allah ne domin ba wani daga cikin ɗan adam da zai iya zuwa da irin maganar Allah babu wani daga cikin ɗan adam da zai iya zuwa da abin da yayi daidai da maganar Allah dan shi Allah ya bambanta da mutane haka maganar sa ma ta bambanta da ta mutane ba za ka iya kawo magana da za ka yi kama da irin ta Allah ba mala ya ce wa hada huwal kitabul arabi to wannan shi ne fa littafin nan balarabi alladhi qala fihi alladhina kafaru wannan da waɗanda suka kafirta suka faɗa game da shi suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani ba za mu taɓa yin imani ba da wannan alqur'ani kafirai abinda suka fada kenan duk da wannan mu'jiza da alqur'ani yake dauke da ita da fasaha da balaga da yaran su da harshen su na larabci amma saboda kafirci da kangara suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'an ba za mu taba yin imani da wannan alqur'anin ba suratul saba ayat 31 wannan yana daga cikin jimillar abinda suka fada suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi ba za mu taba yin imani da wannan alqur'anin ba haka ba za mu yi imani da abin da yake gaban sa ba to kaga wannan abun sun faɗi wannan ne a babi na inadi da mukabara babi na kangara da kuma girman kai ba wai dan ba su gane gaskiya ba wa qala ba'duhum wasu daga cikin su suka ce in hadha illa qawlul bashar wannan bai zama ba face fadar dan adam suratul muddassir ayat 25 fa qala sai Allah yace fa qala subhanahu sai Allah tsarki ya tabbatar masa yace sa uslihi sagar wannan da ya faɗi haka nan da sannu zan sadar da shi da wata sagar dan sadar da shi da sakar malaman tafsiri suka ce mai faɗin wannan magana shi ne al-Walid bin al-Mughira al-Makhzumi wanda yana daga cikin mafi tsananin abokanan jayayya da manzon Allah a Makka sallallahu alaihi wasallam to shi ne yace wannan alqur'anin faɗa ce ta mutum to sai Allah ya maida masa martani yana masa mai yana ana masa alƙawari na kyacewa ce sa uslihi sakar zan sigar da shi wata sakar wama adraka ma sakar mai sanar da kai abinda ake cewa sakar la tubqi wa la tazar ba ta barin komai kuma ba ta ragewa me yasa saboda ya faɗi wannan maganan alhali ya san cewa alqur'ani ba maganar dan adam bane shi da kansa ya sani shi da kansa ya san cewa maganan Allah ne ya yi itirafi da wannan har a gaban mutanansa cewa wannan abin da manzon Allah ya zo da shi dai ya je domin ya lallashi manzon Allah sai manzon Allah ya karanta masa Qur'ani sai ya dawo yana cewa mutanansa ya ji maganar da wannan maganar ba maganar dan adam bane ba magana ce ba ta mawaƙa ba ta bokaye ba shi da kansa ya yi itirafi da wannan har ma yake ba mutanansa shawara su kyale manzon Allah da sha'aninsa ko su goyi bayansa ko su kyale shi in larabawa sauran larabawa sun yi galaba a kansa sun huta in kuma ya yi nasara to nasaran shi ta mu cetun da mu ƴan uwansa to shi Abu Jahal ba abin da yake so kenan ba to shi ne ya shirya tashi ya shirya makida har ya sa mutanansa suka canza masa a matsayinsa na shugaba cikin al'ummarsa sai ga mutanansa sun canza masa suna zarginsa lokacin da ya ga mutanansa sun canza masa suna zarginsa to lokacin ne sai ya bayyana a gabansu yace ai alqur'anin ba komai bane face maganar mutum ne saboda ya goge waccan maganar da ya faɗa a baya saboda ya ga sun canza masa to yana da za su watse daga bayansa wannan kuma shi ne babbar illar da take hanawa mutane bin gaskiya idan mutum yana kan wata ɓanna da ya samu goyon bayan jama'a a kanta ya samu mabiya to idan gaskiya ta zo idan ya karɓi wannan gaskiyar to jama'ar da take tare da shi za ta watse za a daina binsa to sai kaga ya ƙi barin wannan ɓannar saboda kar jama'a su watse masa kar mutane su canza masa sai ya ƙi barin wannan ɓannar ɗan bid'a da dama suna gane sunna daga baya amma ba sa iya barin bid'ar saboda sun riga sun yi suna sun yi matsayi a cikinta suna ganin barin wannan bid'ar to kamar rabuwa da jama'ar su ne da suka yadda da su to sai su yi alkafura su kiran su ci gaba da aikata bid'ar su komai zai faru ya faru ƙarshe ma har su dawo suna ƙoƙarin kare bid'ar bayan kuma sun san cewa abin da suke kai ɗin nan ba daidai ba ne to abin da yake nan da ya ga mutane sun canza masa to shi ne sai bayyana a gaban mutanen ya ce kai alkur'ani na fi ba komai ba ne sai face maganar mutum ne dan tsayawa ya yi tunani Abu Jahal ya jiga shi ya ce in dai har kana so mutanenka su yarda da kai kar su watse maka to sai ka zo ka faɗi wani abu game da alkur'anin nan na suka da zai sa mutanenka su gamsu cewa ba ka tare da manzon Allah shi ne sai ya tsaya yana tunani me zai faɗa shi da Allah ya ce innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سهر يؤسر إن هذا إلا قول البشر. الله يجي سيطع يتناني سيقدر مزيفة له سيأكس إيني ما سكبرين بيقدره ثم قتل كيف قدر سناك ساكس إيني ما سكبرين بيقدره أبن نزيه سيطوك القرآن لش ثم نظر سنيس آيه نظري وي دمي ما بي إيه سوكر القرآن إنما تعني سيارده ثم أبص وبصر ديتنو أبن نزيه فدا سيقات فسكة يمرتكي ري يقات فسكة سبري ياكاس سابا أبن نزيه سيطوك القرآن لشي يأي تحسيني سيقات فسكة يقاتري ثم أدبر واستكبر سيجو يبايا يجرمان كي فقال يتي إن هذا إلا قول البشر ومن بيزنته بفاتي فأر لن أدم فقال إن هذا إلا سهر يؤسر بيزنته بفاتي سهري سهريني وندأكي تأثيرا تدش سهريني إن هذا إلا قول البشر ومن بيزنته بفاتي فأر لن أدم فقال يتي سأسليه سقر ذنش قدش وتنسقر. To shine nan malam yake mana ishara akan wannan wasu kafirai sun ce alqur'ani fadar dan adam ne wa qala ba'duhu wasu daga cikin su suka ce huwa shi'run shi alqur'anin waka ne wasu kafiran abinda suka fada kenan wa qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala mai da musu martani cewa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ba mu koyar da shi waka ba kuma baya dacewa gare shi ya zama mawaki kuma baya dacewa ga alqur'ani ya zama waka in huwa shi bai zanto ba illa zikrun tace an bato ne tunatarwa ne alqur'anun mubin sannan qur'ani ne abun karantawa ne mubin wanda yake mabayyani wannan Allah ya maida musu wannan martanin ne a yayin da wasu daga cikin su suka ce alqur'ani waka ne Allah ce ma huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'min alqur'ani ba maganar mawaki bane da haka yayi kadan kwari abinda kuke ni imani nan kuma yace ma allamnahu shi'ra bi koyar da shi waka ba ma'ana manzon Allah ba mawaki bane ba a san shi a tarihi cewa yana waka ba ba a san a tarihi cewa manzon Allah mawaki bane ba a san wannan ba a tarihi to ta yaya alqur'ani zai zama waka to yaya manzon Allah zai zama mawaki to kaga wannan ƙarya ne a bayyane to a lokacin da Allah subhanahu wataala ya kore waki ko kore waka game da alqur'ani shi alqur'ani ba waka bane wa asbatahu qur'anan ya tabbatar da shi a matsayin qur'ani to nan lam yabqa shubhatun lidhi lubbin fi anna alqur'ana huwa hadha alkitab alarabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat yace a yayin da Allah ya kore waka game da alqur'ani ce alqur'ani ba waka bane ya kuma tabbatar da cewa shi qur'ani ne to ba wani shubha da zai saura ga wani ma'abuci hankali ba wani ma'abuci hankali da zai samu wata shubha in dai yana da hankali in dai kaga kana da wata shubha akan cewa qur'ani nan maganan Allah ne ko ba maganan Allah bane ko to baka daga cikin ma'abuta hankali in da mutum yana cikin ma'abuta hankali zai fahimci cewa ba wata shubha da ta saura game da cewa alqur'anin nan wannan alqur'ani da ake magana da Allah ya kore masa waka wannan alqur'ani da ake magana a kansa shine littafin nan balaraban nan alladhi huwa kalimatun wa huruf wanda shi littafin kalmomi ne da harufa wa ayatun da kuma ayoyi li anna ma laysa kadhalik la yaqulu ahadun innahu shi'r to duk abin da ba haka yake ba to ba wani da zai iya cewa waka ne duk abin da ba haka yake ba ma'ana ba harfa bane ba kalmomi bane ba ayoyi bane ko baitittika to ba inda za a yi wani ya zo ya ce masa waka da haka sai zama babu wata shubha ga ma'abuci hankali cewa alqur'ani maganan Allah ne ba maganar waninsa ba amma mala'ika jibril da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka zo da shi da kuma al'ummomi da suka karba daga hannun manzon Allah al'ummar manzon Allah da suka karbi Qur'anin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke karanta Al-Qur'anin ko suke rubuta shi ko suke harbace shi to suna harbace maganan Allah ne suna kiyaye maganan Allah ne suna rubuta maganan Allah ne suna karanta maganan Allah ne abin da yake faruwa kenan maganan Allah ne mala'ika Jibril ya sauko da ita zuwa ga manzon Allah manzon Allah ya isar da ita zuwa ga al'ummar sa to kuma suke harbacewa suna rubutawa suna karantawa wannan duk mu abuci hankali zai gamsu da wannan wa qala Allahu azza wa jalla kuma Allah mai girma da daukaka yace wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina kuma idan kun kasance a cikin kokonto daga abin da muka saukar akan bawan mu fa akubu bi suratin min mislihi to ku zo da wata sura daga kwatankwacin sa suratul baqara ayata 23 idan kun kasance ya ku kafire akan shakka ko kokonto daga abin da muka sako wa bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mun saukar masa da alqur'ani to fa tu bi suratin min mislihi ku zo da wata sura daga kwatankwacin sa wa du'u shuhada'akum min dunillahi kai kai kasa da muryanka kai za ka zo kai sallah sai ka tsaya nesa da ni ko kuma in ka zo kusa da ni kai kasa da muryanka karatun ka kabbaran ka yana shiga karatuna ba daidai bane wannan na'am fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da wata sura daga kwatankwacin sa wa du'u shuhada'akum kuma ku kirayi shuhada din kuma su yi muku shaida min dunillahi kuma bayan Allah ana ku nemi taimakon duk wanda kuka ga dama domin su yi shaida tare da ku su taimake ku akan wannan amma ko da kun yi hakan ba za ku iya zuwa da abin da ya kama da wannan alqur'ani ba shi yasa Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu idan har ba ku aikata ba to ku ba za ku taba iya aikatawa ba ko da nan gaba ne sai ku san cewa abin da kuka yi na ƙaryata alqur'ani kun ƙaryata Allah ne kun ƙaryata manzon Allah haka ku ji tsoron wuta wadda makamashin ta mutane ne da duwar wasu fattakun nara mati wa kudu wannan su wani hijara wa idda fi kafiri domin sakamakon duk wanda ya gane gaskiya ya kangare mata ya yi mata girman kai ya yi jayayya da ayoyin Allah ya yi tsaya yana jayayya da ayoyin Allah to sakamakonsa shi ne wuta shi sa aka ce fattakun nara mati wa kudu wannan su wani hijara wa idda fi kafiri da haka ma da yake wala yajuzu an yatahaddahum bil ityani bi misli ma la yubra ma huwa wa la yuqal ba ya halatta Allah ya kalubalance su cewa su zo da misalan abinda ba a sanin sa ba a sanin menene shi ba a hankaltar sa abinda ba a sanin shi menene ba a hankaltar sa kuma a kalubalance su a ce su zo da irin sa ba zai yi a yi wannan kalubalan ba abinda Allah ya kalubalance su a kai ko kuma Allah ba zai kalubalance su ba sai da abinda yake daga jinsin maganar su maganar da yake harufa ne kalmomi ne jumloli ne ba za a kalubalance su ba sai da abinda yake daga jinsin maganar su ne irin maganar da suke sanin ma'anoninta suke sanin tarakib dinta wannan bisa ga hukunta su da aka yi akan cewa su larabawa ne masu fasaha shi sa aka kalubalance su da wannan kalubala su zo da wani abu da ya kama da alqur'ani wanda maganar su ce su amma ta yi kama da alqur'ani ba a kalubalance su ba cewa su zo da wani abu da ba su da iko a kansa a'a su zo da abin da yake harufa ne kalmomi ne kuma maganar da suke magana da ita larabci kalmomin na larabci da wasu ma'anoni da suka sani amma abin da ake bukata yayi kama da Qur'ani wajen fasaha da balaga Al-Qur'ani dai an saukar da shi da harshen Larabci wanda yake cike da fasaha tarakib dinsa harufa ne da kalmomi da jumloli ma'anonin da yake kunshe da su sanannu ne a wajen su Larabawa domin an saukar da shi da yaran su da harshen su wanda suke magana da shi tsakanin su Allah ya ce walamma zallahu ala ba'd al-ajamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin inda mun saukar da shi akan wani sashi na ajamawa sai ya karanta musu shi to ba za su taba yi ba za su imani da shi dan ba su san me ake cewa ba saboda ba yaran su bane amma su wadanda aka saukar wa shi a karan farko yaran su ne Allah ya ce walamma annahu qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyyan wa arabi inda mun sanya shi Qur'ani ne ba ajame da sun ce me yasa ba a rarrabe ayoyin sa daki daki ba a ajamiyin wa arabi wato ba ajame ne wato akawo a rarrabe ayoyin sa daki daki shin ajamiyin wa arabi wato akawo wasu ajamanci wasu kuma akawo su da larabci to ta yaya za a saukar da alqur'ani ba ajami akan wanda yake annabi balarabi shine ma ajami ne ta yaya za a saukar da alqur'ani da harshe na ajamanci akan annabin da yake balarabi Allah cikin hikimar sa ya sanya saukar alqur'ani yana kasancewa ne da yaran kowane annabi kowane annabi ana saukar masa littafinsa ne da yaransa da kuma yaran waɗanda aka aike shi zuwa gare su wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi yubayyin lahum kuma taba aiko da wani manzo ba face da yaran mutanansa da harshen mutanansa domin ya bayyana musu ya musu bayani su gane surata ibrahim aya ta 4 kowane manzo yana kasancewa ne da yaran mutanansa yana magana ne da harshen su yana magana da su ne da abin da suke fahimta to daga irin wannan ne alqur'ani yayi magana da quraishawa ayi magana da su da yaran da suke fahimta yaran da aka gina shi da harufa da kalmomi da jumloli farakin kunnan da suka sani wanda suke da ita a wajen su a yaran su to me yasa suka kasa kawo irin sa abin da ya hana su alqur'ani mu'jiza abin da ya hana su su kawo irin sa alqur'ani ga garkuye ne ba wanda ya sai kwaikwaye shi domin maganar Allah ne ba ya taɓa yiwuwa ga wani mutum ya zo da wata magana da kai kama da maganar Allah ba ya taɓa yiwuwa ga wani mutum kowane ne ya zo da maganar da kai kama da maganar Allah domin maganar Allah sifarsa ce shi kuma siffofin Allah ba sa yin kamantacce ne da siffofin halitta wanda yake laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abin da yake yin kama da shi kuma shi Allah mai ji ne mai gani a suratul shura aya ta 11 bai taɓa yiwuwa ba a zo da wata magana halitta ya zo da wata magana da kai kama da maganar mahalicci domin sifofin halitta ba sa yin kama kamantacce ne da sifofin mahalicci maganar halitta ba ta yin kama da maganar mahalicci haka ba da za a yi halitta ya yi magana ta yi kama da irin ta Allah ba zai taɓa yiwuwa ba wannan shi ke tabbatar mana da cewa alqur'ani saukakke ne daga wajen Allah manzon Allah kawai yana isar da sakon Allah ne shi yasa anan malam yace wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadha aw badil kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi surah yunus aya ta 15 Allah yace kuma idan ana karanta musu ayoyin mubayyinatin bayyinannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana to sai wa'annan da ba sa fatan haduwar mu suka ce ayati biqur'ani ka zo da wani alqur'ani wani haza wanda ba wannan ba aw badiluhu ko ka musanya mana wannan ka kawo wani kun Allah yace ka ce ma yakunu li baya kasancewa a gare ni al ubaddiluhu in musanya shi min tilqa'i nafsi daga kan kaina Allah yace fa asbata anna alqur'ana هو الآيات التي تتلى عليه سيتبتد شواء القرآن شيني آية نبأك كرم تامس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أنا كرم تامس آية مبينة لأك لفد آية معنا آيات القرآن آية القرآن الله يصف تصر شواء بينات أي واضحة الألفاظ والمعاني والدلالات وإذا معنى ننسل لفظ رسول الله عبد الله سكي كرم تروا أبينيكي su da suke laraba ne suna fahimtar sakon ba wani abu na ruɗu ko ruɗarwa a ciki sai Allah ya ce to a yayin da haka ya kasance qala alladhina la yarjuna liqa'ana fa inna da ba sa fatan haduwar mu sai suka ce ba da wanda ba sa yin imani da tashin alkiyama wanda ba su yarda cewa za a tashi bayan mutuwa ba su yarda da hisabi ba sai suka ce wa manzo Allah iti bi qur'anin ghairi hadha aw badiluhu zo mana da wani alqur'ani wanda ba wannan ba ko ka musanya shi abinda suke cewa muna son ka zo mana da wani alqur'ani wanda ba wannan ba in ka kawo wani qur'ani wanda ba wannan ba to za mu musulunta kuma za mu yi imani da kai kaji wani abin nan wai ya canza wannan ya kawo wani qur'ani to in yayi haka za su yi imani kuma ko da yayi ba za su yi imanin ba idan ka zo mana da wani qur'ani wanda ba wannan ba to a shirye muke musulunta domin su a tsammanin su wannan alqur'anin maganar manzon Allah ne sai Allah ya ce wa annabinsa qul ka ce musu ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ai ba zai gare ni ba in musun gashi daga kan kaina ai ba daga gare ni bane labar ni mai isarwa ne kawai wanda yake da damar ya musanya shi ko ya canza ko ya shafe wani hukunci ya mai gurbin sa da wani shine Allah subhanahu wataala wanda maganar sa ne shi ya fade shi tun karan farko to shi yake da ikon ya musanya ko ya canza ya ga badanna ayatan makana aya ma na saf min ayatin aw nusiha na ati bi khairin minha aw nusiha Allah shi yake da ikon yayi wannan ni in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake bi ba ko bana bin wani abu face abinda aka yi min wahayi bana bi face abinda aka yi min wahayi ni kawai mai isarwa ne mai biyayya ne wasita ne tsakanin Allah da ku ni wasita ne tsakanin ubangijin ku da ku in karbo sako daga ubangijin ku in isar da shi zuwa gare ku wannan shine aiki na قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ني إنا جنس أورين إذا النساء باوا أبنججنا يكاما ندى عذاب رونييني من جرمه سورة يونس آية شابية شيسا دا أتشينا زا الله ياتشان زا كودا كلمة إيني نا القرآن يسا وانا أبد شيكي جني تودا الله يمسا عذابا كبرن دا الله يفقه هكا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد إن دا يافق ولي مغانا يجنجنا منا ونسايشي نمغانا يجنجنا منا إذا من كاما شتداما معنى دا من كاما شكاما من الثاني صنن دا من ينكي مسا وتجيج يد تكي كيوى بوتي ينسى جيني معلومة سكفصرة تدشيني الوتيد صنن دا ونقل إذا جتكي كده إسي كارش maza Allah yake gaya wannan inda ya ƙara wani abu da Allah ya kama shi shi ma kansa sallallahu alaihi wasallam bai da ikon ya canza wani abu a Qur'ani yadda sakon yayi haka yake isar da shi ba ƙari ba rage haka da suka ce ya musanya musu shi yace ai ba zai yi ba zai yi ba gare ni in yi haka ba haka manzon Allah baya yin tasarrufi a cikin Al-Qur'ani kadai yana isar da abin da ya zo masa daga Allah ne aikin sa shine isar da risala Allah ya ce qul abinna qul law sha Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adraakum bihi fa qad labistu fiikum umran min qablihi afala taqilu qul kace da su law sha Allahu inda Allah ya ga dama ma talawtuhu alaykum da ban karanta muku wannan alqur'anin ba wa la adraakum bihi da ban sanar da ku shi ba fa qad labistu fiikum umran min qablihi ma tazauna a cikin ku tsawon shekaru kafin alqur'anin nan afala taqilun shin ba za ku hankalta ba a ayata 16 surat yunus magana ya zauna shekara 40 a garin makka kafin a aiko shi a matsayin manzo yana rayuwa a cikin su ya san su sun san shi sun san cewa bai taba zuwa wani guri ya koyo wani abu na ilimi ba bai taba yin wani bulaguri ya tafi wani gari ya zauna ya koyi ilimi ba tunda ya taso tare da su yake a cikin garin makka bai taba zuwa wani guri ya zauna ba sun san amanar sa sun san dabi'un sa da halayen sa ya zauna a cikin su tsawon shekara 40 amma bai taba fadar wani abu da sunan alqur'ani ba amma a yayin da Allah ya so ya saukar da rahmar sa ya aiko annabin sa sallallahu alaihi wasallam sai ya tashe shi a matsayin manzo ya aiko shi da wannan sako na alqur'ani ya saukar masa da alqur'ani sannan manzo Allah ya isar da wannan alqur'ani kamar yanda ya zo masa daga Allah to kamar yana tambaye su ne menene ya sanya ni bayan shekara 40 da na rayu a cikin ku nazo ina muku magana da wannan alqur'ani bayan shekaru 40 da suka gabata duk ban wannan maganan ba sai a yanzu wannan kada ai ya isa nuna muku cewa maganan ba daga ni bane sakon ba ni nazo da shi ba maganan ba daga ni bane ba magana ta bane shekara 40 ina cikin ku ban taba zuwa muku da magana irin wannan ba sai yanzu wanda ai ya isa gamsar da ku ku gane cewa sakon daga Allah ne ku yadda da wannan kun san amana ta muka taba tuhuma ta da ƙarya ba yana duk ya isa gamsar da ku sun gamsu ba wai ba su gamsu ba amma abin inadi ne da mukabara da taurin kai ya hana su bi waɗanda suka halaka cikin wannan taurin kan suka halaka daga bayan da Allah ya nufi su da shari'a kuma suka shari'a anan za mu tsaya saboda lokaci da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah.